السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وأجارنا من النار. ثم ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فأكروا ناشدا الله سبحانه وتعالى يا سكي هذا قدر هدور ما أن مسلا تيم البركة أن عمر الخطاب لكن عمر مساجي لكن كوتنكي سكين غرند ثم karamar hukumar dutsen ma jihar Kano Najeriya domin dora daga inda katsina Najeriya domin dora daga inda muka tsaya daga ko a karatun tafsiri da muke yi muna cikin sura ta 5 suratul maida kuma zai a karshen aya ta 5 insha Allah za mu tashi farkon aya ta 6 kawai gabanin nan muna tambayoyi wannan yace assalamu alaikum malam ina so a yi mani karin bayani akan mutanen da suke zuwa wajen malaman bid'a domin su rubutu su sha ko kuma yi musu addu'a domin samun wata nasara ko kuma kariya. Kuma malam dan Allah a yi min karin bayani ko takaitaccen bayani akan istikhara. Rubuta ba shi da asali a addini, bal annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce karshen zamani zai zo mafi zaka samu mafiya sharrin mutane su ne waɗanda suke rubuta Qur'ani suna sha. Annabi ya ce waɗannan su ne mafiya sharrin mutane, Allah ya sauke. Abinda aka yadda shi ne Qur'ani magani ne, kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala yi stating haka a cikin Al-Qur'ani. Kamar misali a sura ta 10 suratul Yunus ya kira Qur'ani fihi shifa'u, wato akwai waraka a cikinsa, ko ya kira shifa'un linnas, waraka ne shi ga mutane. Qur'ani Qur'ani waraka ne iri biyu, ga cutoci na ko cututtuka na ɓoye da kuma cututtuka na zahiri. Cututtuka na ɓoye irin su hasada, irin su ƙarya, irin su munafunci, irin su shirka, irin su bid'a, irin duk waɗannan jiyya mutane ba sa ɗaukar su jiyya, shi yasa ba sa sanin effects nasu. Amma cututtukan waɗannan su ma fi waɗannan na zahiri ɗin, to Qur'ani maganinsu ne. Sannan Qur'ani magani ne ga cututtuka na zahiri, ciwon kai ne, zazzabi ne, wata kwalara ko wata annoba da ta samu mutum, wata rashin lafiya wanda ana iya ganinta, duk Qur'ani magani ne. Misali, wanda kunama ta cije shi ko maciji ya sare shi, annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta masa Fatiha a gurin sau 7 a tofa, in Allah ya da shi kenan zai ji kamar me, kamar taraka. Kuna ganiya da kyau. To sannan ayatul ruqya, ayoyi na ruqya da ake yi waɗanda duk rashin lafiyar da mutum yake yi, irin lafiyar da ake cinyewa, a haɗa ta da ayatul ruqya. Insha Allah kowanne irin rashin lafiya ne aka yi wannan ayatul ruqya mutum zai samu sauki. Ayatul ruqya ɗin da duk suna ne a cikin Al-Qur'ani. Sannan karanta Fatiha ƙafa 7 a cikin ruwa a sha, saboda wani wata larura da take damun mutum magani ce, musamman idan ruwan zanzami. Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa ya ce nakan samu ruwan zanzam, inna Allah sai in karanta ayoyi abin nan Fatiha kafa bakwai a ciki, sai in sha, yace sai in sami lafiyar da ban taba samun irin ta cikin wani bayi da na sha ba. Abdulaziz dan Abdullah Abbas, Allah ya ji kansa, shi ma ya samu rashin lafiya, ba irin maganin da ba a yi ba, amma abin ya faskara. Sai isare a masallacin Makka, kullum da safe sai ya ɗebi ruwa, sai ya karanta Fatiha kafa bakwai a ciki sai ya sha. A cikin wasu 'yan kwanaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi ainihin lafiya. Saboda haka Qur'ani shari'a ta yarda a shi, amma ta hanyar rubutu ba. Shari'a ta koyi yadda ake shan Qur'ani, in za ka tofa a ruwa ka sha, malamai sun yi bayanin yadda ake, za ka ɗebi ruwan da za ka yi tofin a ciki, sai ka tallafe ƙasansa, sai ka ɗaga shi kusa da bakinka, kuma kana yin karatun yan bakinka ina zuba ciki, da haka aka so idan ka yi karatun kai karatun yoye tara bakinka, sai ka sa bakinka a ciki, sai ka ci gaba da karatun ruwan ina gurgurtsuwa a cikin bakinka, ina koma a ciki. Haka ake yin ruqya da shi. Ina fatan kuna ganewa. Saboda amma a rubuta Qur'ani a sha, wannan sabon abu ne, bid'a ce wanda ba ta da asali a cikin addini, kawai mutane ne suka kawo shi a yanayin ƙarshen zamani. Sannan zuwa wajen waɗansu da ake neman sa'a ko neman wata nasara ko ta kariya ko abin da ya kama da wannan, wannan duk shari'a ba ta shara shi ba. Abin da yake kariyarka da aka baka, kullum kana tare da kariya. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta ka abin da za ka yi tun daga farkawarka bacci ta farko har zuwa komawarka na ƙarshe. In ka farka ka yi kaza, in ka yi kaza ka yi kaza, in ka yi kaza ka yi kaza, in ka yi kaza ka yi kaza, wannan ita ce kariyar da kake da ita. Misali, ka yi sallar asuba a cikin jami'i. Yin sallar asuba din a cikin jami'i kariya ce daga kowanne irin bala'i. Allah subhanahu wataala ya yi alkawarin duk wanda ya salla a cikin jami'i to ya shiga cikin laminsa, ya bashi lamini, wanda duk ita ba alfarma wannan mutumin a wannan yinin, to ba da mutumin yake rigima, Allah subhanahu wataala yake rigima. Sannan wanda ya sallar asuba a cikin jami'i sai ce bismillah alladhi la yadhurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah zai halicci wani mala'ika, sai irin ga gadin sa yana tsaron sayinin sa gabaki daya, har sai yayi sallar magriba yake sake fada wannan ya sauka daga duty na wannan ranar, sai ya sake halittar wani mala'ika kuma ya kama duty har gari waye. Sannan idan ka zo kwanciya ka karanta ayatul kursi, Allah subhanahu wataala zai halicci laika da zai tsare ka, i baka kariya har ka tashi ainihin daga bacci. To haka ainihin wasu sa mutane, amma ka je kana neman sa'a kana neman nasara, mun yi bayanin inda ake bi a sami nasara ainihin a karatun da ya gabata. Wannan abin shi za ka yi, ka yi shawara, ka yi istikhara, kuma ka zaɓa abin da kake ga shi ne zuciyarka tafi nutsuwa, sai ka dogara ga Allah subhanahu wataala wajen zartar da shi. Babu laifi ka samu wani kace yi maka addu'a, amma ba wai yi maka addu'a e baka bayanin cewa eh kai ko kar kai ba, ko wannan abin da nasara a ciki ko babu, saboda ita da rashin ta gaibi ne, ba wanda ya san sai Allah. Kuna ganiya da kyau. Dan haka wani yace da ko istikhara da ake cewa wasu suna yin istikhara, wani zai ga wani cewa dan Allah da damuwa ka zo sai to zan ba istikhara. Istikhara kowa shi yake wa kanshi. Ni ba za ka zo ka ce maka istikhara, amma ka yi cewa maka addu'a. Amma maka istikhara kai ne kake neman zaɓi ba ni ba. Kai kake so Allah ya zaɓa maka ba ni nake so Allah ya zaɓa min ba. Ba kuma ni za Allah zaɓawa na ka gaya min zai kuma gaya masa. Kuma da ake cewa an yi istikhara ana ganin wannan ba wani abu da ake gani. Magana mafi inganci shi ne abin da kake ji shi ne ƙwarin gwiwa wajen yin wannan abin, ko rashin jin ƙwarin gwiwa wajen yin su. Ka ci gaba da yi ko ka fasa. Allah ya sa kuna gane. Istikhara ana son ka yi ta kafin ka zaɓa abin da kake so ka yi, ko ka karkata zuwa ga abin da kake so ka yi. In ka karkata ta abin da za ka ji ka fi so ka yi ke. Misali, da yake duk samari da 'yan uwana a gabana. ni ne shugaban matasa na kungiyar jama'atu zalisun gida wa iqamatus sunna na jihar Kano. Ka gani ma matashi ne. Wani matashi ya ga wata yarinya ina so, sai ga barin nemi wannan yarinyar aure ta. Sayar yanzu menene yanzu ya fara ganin abu, ba sai ya fara zuwa wajenta ya samu matsala sannan ya ce zai istikhara, ba sai ya riga ya gama aina yake kawai ta zan nema sai zai ce zai a'a abin ina zuwa, to sai ka istikhara. Allah ya sa kuna gane, to shikenan sai kuma ka tafi, sai ka je kai shawara, ka nemi suwaye suka santa, suwaye suka san gidansu, kai shawara da su ya halinta ya ɗabi'unta ya kaza ya kaza ya kaza ya kada ka bari sai ka yi to law ka shiga iya wuya kana son ta kuma sannan ka ce zaka yi istikhara, in ka yi istikhara sau miliyan zaka ga cewa kai haka ne ko ba haka bane, to da haka yanzu da ka ganta kai tunanin ka ibaka ka neme ta ka aura yanzu zaka yi istikhara. Na ba ku misali ne da abin da ya shafa aure saboda yawancin ku samari ne, haka yake in kana neman admission, haka yake idan zaka yi jarrabawa, haka yake idan kana neman aiki, haka yake yanzu zaka yi wata tafiya wanda akwai hatsari a cikin ta ka iya samun alherin abin ko kishiyarsa, wannan abin kai ta yi istikhara, wannan shine abin da ake cewa istikhara. Ina fatan kuna gane ko wani bai wa wani istikhara, sannan ko wanda suke cewa ana istikhara da alqur'ani, kwana yi da qul huwallahu, kwana yi da salatin annabi, kwana yi da kaza, ba gaskiya bane. Ma'udin jabal Allah ya kara masa yadda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance ina koya mana istikhara kamar inda yake koya mana karatun Fatiha. Yakan ce in ɗayan ku yayi niyya ya himmatu zai yi wani aiki, to yi sallan nafila, yi alwala, yi sallan nafila raka'a biyu, sai ki ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratik fa innaka ta'lamu wa la a'lamu wa taqdiru wa la aqdir, Allahumma in kunta ta'lamu anna hadha al-amra khairun li fi dini wa dunyaya aw qala ajili amri wa ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi wa in kunta ta'lamu anna hadha al-amra sharrun li fi dini wa dunyaya aw qala ajili amri wa ajilihi fasrifhu anni wa sarifni anhu wa a'ti khairan minhu thumma raddni bi. Yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace ɗayan ɗayan ku yayi niyyar wani abu, yi sallan nafila raka'a biyu, sannan sai ce ya ubangiji in ka san wannan al'amarin da na sa a gaba sai ka faɗe shi, abin za ka faɗa sannan in ka san alkhairi ne gare ni a addini na da duniyata wa akibati amri da ƙarshen al'amari na, ko kuma yace da ajili amri al'amari na na kusa wa ajilihi da na nesa, in ka san alheri ne to ka kaddara mun wannan abin, kuma abin da yace Allahumma inni astakhiruka bi ilmik, Allah na baka zabi da iliminka, wa astakbiruka bi qudratik, kuma na baka iko ka bani dama da ikon ka da damar ka da kake da ita, wato in ka zabar mun wannan abin to ka bani ikon yin su, fa innaka ta'lamu wa la a'lam, Allah kai ka sani ni ban sani ba, wa taqdiru kana da iko kana iyawa, wa la aqdiru ni ban iyawa, ya Allah in ka wannan labarin sai ka yi shi, alheri dai gare ni a addini na da duniya ta a farkon al'amari na da ƙarshen sa, to Allah ka kaddara mun shi, ka hore mun shi, kuma ka samu albarka a cikin sa, ya Allah in ka san wannan al'amarin sai ka sake fada, karka ta yana fada ka sai ka sake fada, in ka san wannan al'amarin sharri ne gare na addini na da duniya ta da lahira ta farkon al'amari na da ƙarshen sa, to Allah ka juyar da ni ga burin sa, ka juyar shi ga burana, kuma ka musanya min da abin da ya fi shi alheri, kuma ka yardar da ni da wannan abin da ka soya mun, kuna gane ya da kyau. To wannan ita ce istikhara, ita ce wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan mutum yayi ba zai nadama ba, to in Allah izabar maka abin da zaka yi, to in Allah ya so ya yarda ba zaka yi nadamar wannan abin da kai, kuna gane ya da kyau. To in ka kwanta bacci kana ganin wani abu, na faɗa a baya ba wani abu da ake gani, kawai nutsuwa kake samu a zuciyarka cewa ka ci gaba da yin wannan abin, ko kuma ka ji hankalinka ya tashi baka son yin abu, ko kuma ka ji ka himmatu ka ci gaba da samun himma, ko kuma kawai ka ji an bambancin ka ke tunanin wannan abin, ba ma ka tunani. To sannan yaushe za a yi sallah, wasu sai wasu zaka kwanta bacci da daddare
a'a
ai akwai abin da zai taso maka yanzu da rana ko don haka ce sai dare kafin daren waye sai kiyamikin da zai maka jikinka da haka ko yanzu ne kaga wannan abin to sai kai istikhara yanzu yanzu ai nake yin addu'a a cikin tahiyya ake yi ko a cikin sujada ko sai an gama sallar nassun hadisin ina wanda sai an gama sallar ake yi amma wasu malamai suka ce ai shi wurin da ake yin addu'a a cikin sallah yake ne a sujada ana yi kuma ne a zaman tahiyya suka ce annabi yace in ka gama abin da aka shar'anta a tahiyya kuma sai ka zaba abin da kake so kai na addu'a sai kai suka ce to wannan lokacin da zaka wannan addu'a ta istikhara kuna gane ya da kyau to wannan ita ce amsar ka take ce ainihin har da bayanin suka yadda ake yin istikhara Allah ya gane da mu to wannan yace yana so ayi kira ga masu zage shugaban da shugaba malam dan Allah menene alfanun abin kyautatawa dan ka zagi shugaba tabbas babu wani alheri wajen zagin shugaba zagin shugaba masu zagin shugaba ba su san abin da suke jawo kansu bane shi shugaba da ka gan shi idan na kirki ne tsinuwarka tana lalata shi idan kuma lalatacce ne addu'arka ta alheri tana ne tana gyara shi sannan ka sani whatever the case may be kai ne victim Allah ya sa kuna ganewa in ya lalace kai ne kai zaka sha wahala in ma ya gyaru kai zaka ji dadi to da haka gara kai addu'a ta alheri ga shugabanni annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin dahas dan hakim Allah ya kara masa yadda yace mun yi mubaya'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan da'a gare shi alal banshat wal makra abinda muke so da wanda bai dama so yace wa Allah duna fi al amra ahla kuma kada mai jayayya da shugabanni zamu yi da'a cikin abinda muke so da wanda bama so ba za mu fito na fito ga shugabanni ba kuma mu yi musu nasiha nasiha ga shugaba shine farko kai masa addu'a addu'a da shari'a na biyu ka dace masa abin da yake maka cikin zuciyarka na uku ka boye sharrinsa na huɗu ka yaɗa alherin na biyar ka samu hanya mai kyau da za ka same shi kai da shi ko hanyar da ka san cewa za a zai saurara a yi masa nasiha a kan abin da yake wanda ba daidai ba Allah ya sa kuna ganewa to wannan idan ka yi zai zama to aƙalla ko da bai daina sharri ba to kai sharrinsa ba zai maka tasiri ba ba zai kai kanka ba kuna gane ya da kyau to yawan biya kun maganganu ga shugabanni shi yake la'anta su idan da banza ma su kuma suna daɗa ƙuntatawa mutane saboda haka yi addu'a ta alheri aqidar ahlus sunna shine ko ita ce yin addu'a ta ƙwarai ga shugabanni da yi musu da'a cikin abin da bai saba wa Allah ba amma kowaye shugaba in yi abin da ya saba wa Allah ko yi umarni da abin da ya saba wa Allah kowaye shi ba zai masa wanda ya tace aqidar ahlus sunna ahlus sunna ba sa zagin shugabanni ba sa bacin su ba sa fadar miyagun maganganu a tare da su abin da suke musu shine addu'a da kuma fatan alheri imamu ahlus sunnati wal jama'a ahmad bin hanbal Allah ya ji kansa yace inda na sanna da addu'a guda ɗaya da Allah ya mu alƙawari in na roke shi zai amsa mu to da zan bayar da ita ne ga shugabanni saboda hatsarin da yake tare da su kuna gane ya da kyau ai ko wannan annabi an ce yana da addu'a da ya roki Allah Allah ya biya masa wannan ya amsa masa wannan addu'a shine Ahmad bin Hanbal yace da ya san akwai wata addu'a guda ɗaya da Allah yace Ahmad bin Hanbal roke ni kaza roki yanzu roke ni in baka yace to da shugaba zan wannan addu'ar Allah ya shirye shi saboda haka burin ga yin addu'a ta neman shari'a da shugabannin mu da kuma roƙon Allah ya ba su abokan aiki na ƙwarai wazirai na ƙwarai dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce in Allah ina nufin shugaba da alheri ba shi abokan aiki na ƙwarai wazirai na ƙwarai waɗanda za su ainihin wato taimake shi akan ayyukan alkhairi in ya manta su tuna masa in ya tashi zai yi su taya shi to Allah yana nufin shugaba da alheri kenan. Allah ya gane da mu. To wannan yace ina so a yi masa bayani akan shar'ancin yin dan kwallon kafa. Shi shari'a an shar'anta wannan yin hakan laifi ne ko kuwa ba laifi bane? Akai ba ce da kai laifi bane, to kai ka san ba lada a ciki. Ko to me zaka ce da Allah in ka mutu a wurin aikin da babu a cikin sa? Kuna gane wa? Ina jin ba ku gane. A? Ai shekaran jiya mun ji Annabi ya ce ana tashin mutum a aikin sa da ya mutu na ƙarshe. To sai ka je kallon ban sai ka mutu. Ba za a yi mutuwa ba wajen kallon ban? Sam ofaraji. Sam ofaraji. 1998. A stadium ɗin ƙofar mata a Kano. Stadium ɗin Sani Abacha. A nan ya ci bal da ya ga irin cin da ya birge shi yana juya ya faɗi ya mutu. Kun san Sam ofaraji? Najeriya 98. Kun san Sam ofaraji? To idan wanda yake ƙwallon ya mutu, wanda shi yana motsa jikinsa, to dan kallo ba da yake zo na kawai. Ai kaga dai motsi ai yana nuna alamun ne. Rai ko wanda yake kurum kuma fa. Tsakanin wancan da yake gudu da wanda yake zo na kawai mutuwa ta kusa da shi. Kuna gane? Saboda haka kar ka yadda ka mutu a wurin da za a ce wannan wurin ka mutu ba lada ba alhaki. Ko da sai ba lada ba alhaki. Kuma abin da manzo Allah sun sanin ita shi ita الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات ايه حلال ابينتك حرام ابينتك اتكانن حلال ده حرام اكو سابو با ما سرودوا ما سركتروا لا يعلمهن كثير من الناس دهوا daga cikin mutane ba san su ba sai ki to idan ka samu kanka irin wannan to kai karbi da su ite karayi yar'a haula alhima yushiku an yartafi wato kamar makiyayi ne ina kiwo a gefen shinge na wani mutum to duk kike bai fada cikin wannan shinge yayi kiwo a cikin sa da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zabar maka cewa idan kai watsi da shubha faman yataka shubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdi kai watsi da shubha shine ka tsira da addininka ka tsira da mutuncinka aqalla idan mutum yana kallon kwallo ko yana irin wannan abubuwan ba wanda zai riga ganin sa wani cewa wani mutum ne mai wani daraja ko wani mai kima ko wani sai dan kwallo ne haka ne ko ba haka bane zaka ce dan kwallo ne fa daraja ce ko koki kaskanci kuna gane ya da kiku wulakantarwa ce saboda haka wajibi ne mutane su yi taka tsantsan da irin wadannan abubuwan Allah ya gane da ku wannan ita malam dan Allah ina so ai kira ga masu aqidar yin alwala da ruwan masallaci ko na wurin dan su gaida ubangijin su amma ba za su yi amfani da ruwan ba dan su sha kuma a gaskiya yanzu suka fi yawa cikin matasa yanzu suka fi yawa cikin matasa kuma malan ne hukuncin yin haka a addinin musulunci sun yadda za su yi alwala da ruwan masallaci su gaida ubangiji amma ba su yadda su ɗauki ruwan su sha ba menene hukuncin yin haka ƴan uwana masu albarka ita shari'a ta fayyace komai ruwa da kuke ganinsa da ake cewa alma ruwa shari'a ta kasa shi ne gida biyu kaso ɗaya za a iya ibada da shi za a iya yin al'ada da shi kaso ɗaya za a iya al'ada da za a yin ibada da shi babuwan gida uku ne kaso ɗaya kuma za a yin ibada da shi amma ba za a yin al'ada da shi Allah ya sa kuna ganewa ka san da yin ibada da shi a yi al'ada da shi aka ce al'ada ana nufin sha ko dafa abincin da za a ci ko wanki ko wanka ko abin da ya kama da wannan. Dan aka ce ibada shine kamar alwala, kamar wankan juma'a, ko wankan janaba, ko wankan daukewar jini na al'ada ko na biki, da abin da ake yin amfani da ruwa wajen yin tsarki a lokacin da za a yi ibada, wannan ana tada shi tsarki ko ruwa na ibada. To wannan ruwan ya kasu gida uku, shi wanda za a yi ibada da shi, za a yi al'ada da shi, shi ne sakakken ruwa, alma'ul mutlaq, ruwa ne sakakke wanda najasa bata sauya shi ba, kalarsa bata sauya ba, ɗanɗanansa bai sauya ba, kuma warinsa bai sauya ba. To irin wannan ruwan za a iya yin ibada da shi, kuma za a iya yin al'ada da shi. Akwai ruwa kaso na biyu wanda ba za a iya yin ibada da shi ba, amma za a yi al'ada da shi, shi ne ruwan da ɗanɗanansa ya canza, ko kalarsa ta canza, ko warinsa ya canza, ko kuma ɗanɗanansa ya canza da wani abu wanda ya faru a cikinsa, ba wanda ya ɓulɓulo daga asalinsa ba. In daga asalinsa ya ɓalɓalo, to wannan babu yadda za a yi, za a yi amfani da shi. Amma idan ɗauka aka yi aka saka wannan abin, misali ka ɗebi ruwa sai ka samu zuma sai ka zuba a cikin ruwan, ai kuna ganewa, ko gishiri ko abin da ya kama da wannan, to wannan a al'adance za ka yi amfani da shi, amma ba za ka yi ibada da shi ba. To akwai wanda shi kuma za ka iya yin ibada da shi, amma a al'adance ba za ka yi aiki da shi ba, shi ne ruwan da a haka mai tsarki ne, amma zuciyar ɗan adam ba za ka iya ɗauka ta yi amfani da shi ba. Misali ruwan kwatami, wurin da yake tafiya ya taru, idan ya kwanta sama, idan ba misali suwa suka san kwatar jakar a cikin gu a Kano, inda yake tafiya ya taru, idan ka ce in kai ba ka san inda ruwan yake tawa, ba za ka ce ne ki bane. Da haka waɗanda ba su sani ba ma suna iya ɗauka, ko suna ɗaukansa su sha su yi abin nan, amma initially wanda ya sani da wahala ya iya ɗauka ne, ya yi amfani da shi. To amma kuma a wajen ibada za ka gan shi, da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk ruwan da yake gudana ya tsarki ne, da haka za a yi ibada da shi. Now the case is an zo mun sai ruwa mun zuba a nan domin mu yi ibada da shi. Za ka iya alwala da shi, za ka iya sha wannan ne asali, amma ba lallai ne sai ka sha wannan ruwan ba. Ka yin alwala da wannan tafiya wata na naira goma ko suwan wata na naira ɗari ka ne ka sha. Musulunci ya kula da lafiya. Akwai abin da ake cewa wato ta'afuhun nafs, abin da zuciyar mutum take ƙinsa. Wannan abin shari'a ba ta ce lallai sai ka yi amfani da shi ba, ko da halin ne ka yi amfani da shi. Misali wani ya farauto damo ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gyare, ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga damo ne, sai tura mutane su ci, shi sai ya ci, sai suka ce a haramu ruwa ya rasulullah, shin cin naman nan haram ne? Sai ya ce ba haram bane, illa annani ta'afuhu nafsi, sai dai ni zuciyata bata ne bata so. Saboda haka dan an kawo ruwa an aje, sai mutum ya ce ni ba zan sha wannan ruwan ba, amma zan yi alwala da shi ba, abin da ya wa Allah, kuma bai bukatar ko nasiha kai ba. Sannan a musulunci an mubazzaranci ne in ce ruwan da zan sha kuma shi zan sai an yi mai alwala da shi, ai kuna ganewa. Yanzu misali ina sai suwa wata naira ɗari na sha, kuma ga ruwa a duro da zan yi alwala, sai ba da naira ɗari da zumar ta tun da ban sha, ban yi alwala da wancan ruwan ba, a ban sha wancan ruwan ba, ga wanda na sha da shi zan yi alwala, wannan ya sunan shi almubazzaranci. Allah kuma ya ce wala tubazzir tabzira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin. Saboda haka babu wani laifi dan mutum ya yi alwala da wani ruwa, ya ƙi shan wannan ruwan, wannan ba laifi bane. Abinda ake faɗa shine shi ruwan a karan kansa ya zamanto mai ya halatta aini alwala da shi. Kuna ganewa da kyau, ruwan ya zamanto ya halatta ayi alwala da shi, ya cika sifofin da ake bukata ruwa ya cika kafin ayi alwala da shi. Sha daban, alwala ne
daban. Sahabbai suka ce da manzon Allah, ya Rasulullah, mun ce mukan hau jirgin ruwa, muna daukar ruwa dan kadan a tare da mu. In mun yi alwala da ruwan, za mu samu kishirwa, kishirwa za ta dame mu. In mun yi da shi ba, sai dai mu yi da ruwan kogi wanda yake ainihin shi kuma ba za mu iya san sa ba. Mai alwala da wannan ruwan, ya Rasulullah, in ya so mu ta kishirwar, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su a yace ku yi amfani da wannan ruwan da kuka dauka domin sha, shi kuma na kogin ku yi alwala da shi. Yace al-bahru al-tahuru ma'uhu al-hind maitatu, ita shi kogi da kuka ganshi ruwan sa mai tsarki ne, kuma duk wani dan ruwa abu wanda yake rayuwa a ruwa, in ya mutu ya halatta ka tuna masa haka. Kuna ganiya da kyau? Saboda haka babu wata matsala dan mutum yayi alwala da ruwa da aka zuba a duro bai ya kisha, wannan babu laifi. Misali, da mutum zai zo ya ɗebi ruwa, ka ɗauka ruwan suwa, sai kana gani sai to ka kuyan bakinsa sai to ba a ciki, sai baka za ka sha? Kuna ganiya da kyau? Saboda to haramun ne? Yan bakinsa na jisa ne? Ba na jisa ba ne. Saboda haka wannan baya cikin abin da shari'a take, kawai shi ruwan da za a amfani da shi in zama to an tabbatar da cewa wato ya cika sharaɗin da yasa ko da suka aka yarda a shar'ance a yi amfani da shi. Ga wata matsala, ga wannan ruwan da zai sha, kuma shi ne wanda zai yi alwala da shi. In yayi alwala zai rasa ruwan da zai sha. To ba za a ce a haife kai alwala in ya zo ka tafi ka nemi ruwa ba, a'a sai isha in ya zo ya tafi ya nemi ruwa ya jinkirtar da wannan sallah din, ko kuma in ba shi da tunani inda zai samu ruwa kawai ya yi taimama. Allah ya sa kuna gane. Bayan Allah shari'ar musulmi tana da sauki, ba ta ɗauki wato ba ta comparing irin wannan. Allah ya sa kuna gane. Shari'a ba ta comparing irin wannan cewa ya za ka yi wa Allah kaza ni kuma kai min kaza, ko kai kai wa kanka kaza. Abinda mutane suke ɗauka shi ne wato kamar idan ne wa Allah kaza kamar kaskantar da Allah ne. To shi kuma Allah ba haka ba ne, dan Allah gani ne. Shi Allah da muke yi bukata ta yake da ita? Bukata ta sa yake bi masa sallah? Dan yana bukata yake bi masa sallah? Dan yake a bada zakka dan yana da bukata ne talaka ne shi? Allah ya sa kuna ganewa. Saboda kada ka taba comparing ka ce dan me zan yi alwala da wannan ruwan amma ba zan sha ba, ta yi wa wannan ruwan ka sha sai ka cutu. Haka ne ko ba haka bane? To in yanzu idan ka sha ka cutu, yanzu a kake blame? Kuna fahimta? Saboda haka shari'a ba ta haɗa waɗannan abubuwan, da haka ka daina ɗaukar abin da shari'a ba ta mayar da shi abin da za a comparing comparing da shi ba, sai ya zama to ka buga kanka ko ka dagula kanka lissafi, sai ya zama to abubuwa su dame ka. Allah ya sauke, Allah ya tsare mu. To kuma ne in an rama Allah ya ce
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وارفعوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم يريد ليطيركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور.
نعم الله سبحانه وتعالى yace ya ayyuha allazina amanu ya kuma su imani idza kuntum ay aradtum alqiyama ila salat idan kun meke ma'ana in kun niyyar tashi zuwa ga sallah wa antum muhdithun bil hadath al asghar kun yi kari kari wanda yake karami wato alwalaku tawarware tafsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al marafiq to ku wanke fuskokinku da hannayenku zuwa gwiwar hannu ai ma'aha wato tare da gwiwar hannun kama bayyana sunna kama yanda hadisai suka bayyana wa amsahu bi ru'usikum kuma ku yi shafa da kawunanku alba'u lil ilsaf wannan badin ta liƙewa ce wato ku sadar da shafa ta ruwa ga kawunanku ai alsiqul masha biha min ghairi isalati ma'in wato kun damfara shafa ga kawuna ba tare da farara ruwa ba la budda min jami'ir ras kuma dole ne a shafe kai gaba daya ila akhiri ma nabata minhu min ash'ar zuwa karshen abin da ya bugo akan dan adam na daga gashi wa jami'il jumjuma da kuma goshin mutum gaba daya kama yajibu mashu jami'il wajhi fi tayammum kama inda wajibi ne lokacin da mutum zai taimama in shafi fuskar sa gaba daya fa hadha qawlu malik wa ahmad rahimahumullah wannan ita ce maganar imamu malik da imamu ahmad bin hanbal Allah ya ji kansu wa qala abu hanifa Allah ya ji kansu yace wajaba mashu rubu'ir ras bine a shafi kaso ɗaya bisa hudu na kai lokacin da za a yi shafar kai wa qala shafi'i imamu shafi'i yace qadru ma yantabiqu alayhi ismu al-mashi gurgudan abinda sunan shafa za a ce ya hau kan wannan abin ya an yi daidai aka ce an shafi kaza to gurgudan wannan idan ka shafa yayi wa huwa ismu jinsin yace suna ne na jinsi fa yakfi aqallu ma yasduqu alayhi dan haka karanci mafi karancin abin da zai iya gazgatuwa a kansa ya isa wato wanda ya kashafa ko kaka to yayi wa huwa mashu ba'dhi sha'rihi wato kujara ba sha'ara ba ba sha'aratin ba sha'rihi wato shine shafar wani sashi na gashin sa wa fi sharhi al-muhazzab ya zo a cikin sharhi al-muhazzab an jama'atin min ahli العربية يقول متعني دقا ما لما لا ربا أن الباء إذا دخلت على متعدد كما في الآية إذا انباء تشكت من أبن ديك بيكد الدبوة أبو قوام السيوة كما يدعو أولنا الآية فامسهوا برؤوسكم أنقاني والنباء ترؤوس كاونا أنقانيكم تكون للتبعير تو عند ستنا نونا نساشي aw ala ghair mutaaddid ko wannan batin ta shiga abin da ba mai yawa bane kama fi wasfa wal yatawafu bil bait al atiq da Allah yace su yi tawafi kuma da daki wato tsohon daki wato dakin Allah subhanahu wa ta'ala ai dakin kun ga guda daya ne an gane to wannan shi kuma takunu lil ilsaf tana kasancewa inna lika abu ne da wani abu wato da aka ce bi arjuliku ana nufin sashi ne saboda kanka ai akwai bangaren dama akwai bangaren ne hagu akwai gashi a koyene akwai gaba akwai me tsaki akwai me baya kuna gane da kyau to da haka sai suka ce wannan ya shiga mutaaddi abubuwa ne da yawa da ka iya shafar wani bangare ka kyale wani amma can da aka ce wani kubil baitul atiq shi dawafi da daki wanda yake entaccen daki shine dakin Allah shi dakin guda nawa ne guda daya ne idan aka ce ka zaga in ka zaga haka ka tsaya a can to baka zaga ba sai a ce kami ka saka ya amma idan ka dawo ka zo nan shine kami ka zaga an gani to wannan zagayen guda ɗaya ke sabanin na shafar kai ko na ainihin ba a nan gurin to da haka ainihin suka ce wannan ina nuna sashen kai ne wanda duk kai shike wa arjulakum kuma ku wanke kafafunku bin nasab ta afan ala aidikum sai zama to karan dauri ne akan can da yace wamsahu bi ruwa nene idan kun duka salati fasulu wujuhakum wa aidiyakum an gane ku wa quri'a bil jarri an karanta da kisra wa arjulikum an gane alal jiwari sai zama to majrur ne jar ne da majrur fa alal nasbi idan ka karanta wa arjulakum wannan lamun din kai mata fata nasba fa hukmur rijlaini al-ghusl kalwajhi to sai zama to hukuncin kafafu shine a wanke kamar inda ake wanke fuska wa la qira'atul jarri abisa kuma ce qira'a ta kisra annahu mansubun fil ma'na afan ala al-aidi al-mafsula to koda ka ce wa arjulikum to amma me nasba ne me fataha ne a wajen ma'ana sai zaman to karar dori ne akan hannaye wanda hukuncin su ne a wanke su awil ma'ruf ala ru'usikum lafzan wa ma'na ko kuma zaman to an masa hadafi ne akan wannan ru'usikum da yace wamsahu bi ru'usikum sai zaman to da lafazin da ma'anar duk sun zama daya anan ainihin sai zaman to za a shafi kafa ne maimakon wankewa in ka karanta wa arjulikum kana nufin hafafi ne akan ru'usikum an gane ku thumma nusikha zalika bi wujubil ghasli daga baya sai aka shafe wannan hukuncin da wajabcin wanke kafa yanzu ba shafata za a yi ba kamar na nemi mana bayani da asali an bayar da dama ko a wanke kafa ko a me yayin ko a shafa amma daga baya sai aka ce me za a yi wankewa za a yi aka shafe wancan hukuncin kuma shafe wani hukunci da wani a shari'a ya tabbata Allah yakan shafe wani hukunci ya kawo wani saboda wanda aka shafe din wato lokacin amfani da shi ya kare kuma wanda aka kawo din yafi wancan sauki yafi daidai da ruhi na shari'a an gane kuma yadda kuka wuce a suratul baqara manan fahmin ayati aw nusiha na'ti bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir Allah ina shafa wani hukunci ya kawo wani saboda wata maslaha wanda ta shafi addini ko su wadanda suka mabiya addini an gane to kamar anan wurin sai ka shafe wancan hukunci na shafa a kafafu aka kawo wajabcin wankewa wa huwa hukmun baqin wannan shi hukunci ne wanzaje har sai al-qiyama wa bihi qala jama'a wannan shine abin da wasu malamai suka fada kuma sune mafiya yawa aw yuhmalu mashu al-arjuli ala ba'd al-ahwali ko kuma dauki cewa shafar ga kafafu a wasu lokuta ne wa huwa lubsul khuffi shine kamar lokacin da an sa khuffi ainihin wato akwai khuffi a kafa kuma an sa shi lokacin da aka sa ina da sarki kwana uku da dararen su ga matafiyi kwana daya da yinin sa ga wanda yake mazaunin gida wa yu'za bi shafi'i wa malik rahimahumullah wannan maganar ana jingina ta zuwa ga imam shafi'i da imam malik Allah ya ji kansu cewa suka ce ayar har yanzu wannan hukuncin ina ne cewa idan mutun ya sa khuffi to sai ya shafa akan ila al-ka'bayn to dai wa arjulakum ila al-ka'bayn ku wanke kafafunku zuwa idanun sahu ai ma'ahuma wato tare da su kama bayyanar sunna kamar inda sunna ta bayyana wa huma al-azmani annati'atani fi kulli rijlin inda mafsal as-saji wal qadam abinda yake cewa kaf idan sahu sune wadannan kasusuwa da suka yodoro a kafar kowanne mutum a tsakanin kaurinsa da kuma ainihin bigadiginsa wadannan kasusuwa yake cewa da su ainihin wato kaf ko ka'bai والفصل بين الايدي والارجل المغسوله المغسوله بالراس الممسوح يفيد وجوب الترتيب في طهاره الاعضاء ذاك ربا تكانن حنايه ده قفافو ده شافر كاي وند حنو كون غونكي شي اكيي yayin alwala kafa ma mai ake mata wanke ta ake yayin alwala amma sai aka kawo shafar kai a tsakanin su to wannan ina nuna wajibin jeranta alwala an gani in ka fara sai ka gama daga wannan sai wannan daga wannan ba wanda kaga dama zaka yi ba a in ka fara sai ka gama ba kamar tasbihi bane da ake bayan sallah ko lokacin kwanciya bacci annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duwar da ka fara da shi ba ne an gane misali aka ce kai sallah kai ce subhanallahi sawa alhamdulillahi sawa 33 Allahu akbar sawa 33 ko sau 25 ko sau 10 annabi sai ce duwar da ka fara da shi babu komai an gane barin ka fara yi sannan kai tasbihi sannan ka abin da ka aka sa wanda duk ka fara da shi ba matsala kawai sai ka bi sai ka dora ka ci gaba ko kuma da na Fatima Allah ya kara mata yadda ta je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana neman ibata bawa bayi da za su taya ta aiki a gida saboda ayyukan gida sun mata yawa bata same shi bata tabbata sallahu da ya dawo aka gaya masa yaje isa meta a gida yace bana ba ku abin da yafi bawan da kuka nema ba suka ce babu ya rasulullah yace in kun zo kwanciya ku ce allahu akbar sau 34 ku ce alhamdulillah sau 33 ku ce subhanallah sau 33 wannan yafi alkhairi gare ku fiye da bawan da kuka nema sai allah sallallahu alaihi wasallam yace kowanne ku fara da shi kuma yayi subhanallah ku fara alhamdulillah ku fara allahu akbar ku fara allahu akbar ku fara da shi ko subhanallah subhanallahi sallahu kada alhamdulillahi ko kun fara alhamdulillahi sannan subhanallahi sallahu Allahu akbar ko wanne kuka fara da shi daidai ne to a wajen alwala ba haka bane dole sai kaji sai kaji an gane saboda ayar da tazo za ta yi bayani akan shi mai tayi sai da tajera ba ta ce bari in kawo abin da yake na wankewa ba gaba ɗaya sannan yi magana wanne na shafa a'a ta yi magana ne akan abin nan din gabaki ɗaya kuna ganewa da kyau وعليه الشافعي wannan shine ainihin ra'ayin imamu shafi'i wa huwa inda malikin sunna amma jeranta alwala wajen imam malik sunna ne wa yukhadu min as-sunna wujub an-niyyati ka gairihi min al-ibadat an gano daga sunna wajibi ne ayi niyya kamar yadda yake a sauran ibadu wa wa yukhadu aidan taqdimu ghusl al-yadayn walmadmadati walistinshaqi walistinza kuma har ila yau an gano a sunnance an fara wanke tafukan hannaye da kurkunan baki da shaka ruwa gabanin wanke fuska shi ma wannan daga sunna aka gano saboda duk sanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alwala haka yake yi an gane ku wa waradat mash ar-ra'si wa mash al-udhnaini والرغبة وتجهيد الماء لهما في السنة هكذا يازو السنة سوى أنا شافر كي دا كنوا دويا كهذا وفلوك سنك شافر كنك كداو كوي سيكا سيقد حملك إنا سيكن كن ننك كشافر كما سيكا شافر مي ويانك كما يازو السنة ذاك يجدد مسروا وفلوك شافر كي دبن سننك أوكروا jabu ne kunne daban wannan shi ma yazo a sunna an gane ku amma wancan na hadewar gaba daya shine fakarti an gane ka shafi kankan ka gama ka hada da me kunne ba tare da sauyarwa ba shine fumi shine fakarti an gane ku fiye da ka sake dauko ruwa ka shafi kunne saboda shi kunne yanki ne na kai yanki ne na me na kai Allah subhanahu wataala kuma yace wamsahu bi ru'usikum kenan ana hada sadar da shafar ne da kunne kamar annabi ne sallallahu alaihi wasallam da yace an umarce ni yi sujada akan gabbai guda bakwai sai yace goshi sai nuni zuwa ga hanci kuna ganewa dan ya gaya mana goshin ya hada da ni hanci wa in kuntum junuban in kun kasance masu janaba bil hadathil akbar wato kun samu kari wanda yake babba janabar ta hada da ainihin jinin al'ada ko jinin biki idan sun dauke taharu to ku yi tsarki in kuka ta wa ai fagtasilu wato ku yi wanka wa in kuntum marda in kuma ba ku da lafiya maradan yadurruhu alma rashin lafiyar da yin amfani da ruwa zai cutar da kai da shi aw ala safarin ko kuna halin tafiya ay musafirin wato kuna matafiya aw jaa ahadun minkum min al-ghaib ko dayan ku yaje tsuguno igama ije ba haya ai ahdasa hadasan saghir asghar wato yake karamin kari karin da karamin kari shine karin wato karin da ba sai an yi wanka ba kamar mutum yayi bawali ko yayi ba haya ko yayi hutu tusa an gane ku to yayin mutum ya samu kansa irin waɗannan yanayika aw la mustumun nisa ko kuma kuka shafi mata kuka taba su ba saduwa ba kuma mani bai fita ba ai bi qasdi talazzuzi aw wajadtum talazzuza wato kuka shafi matan da nufin jin dadi ko kuka samu jin dadin bayan kun taba su ai fa naqattum taharata bi zaba bizalik wato kuka warware tsarkin ku alwalar ku da sababin wannan abin da aka ambata falam tajidu ma'an kuma sai zaman to buku samu ruwa ba fatayammamu ai ifsidu sa'idan tayyiba ko kun faci wani bigire wanda yake mai sarki wa huwa kullu ma sa'ida ala wajhil ard abin sa'idan tayyib shine duk abin da ya fito a ban kasa wato kowanne guri a ban kasa min ajza'iha daga sassan kasa din ma damat ala hay'atiha mujin asalin abin ina nan akan sifarsa na asali walam tugayyirha a sun'atu adami wani aiki na dan adam bata ainihin canza wannan kasar ba ma'ana misali kamar nan ai ga tayin an saku tayin din asali kasa ce haka yake ko yin za ka yi sai suka ce to shi wannan ba za a taimaka kansa sai dai ami a wurin da asali kasa ce an gane to wannan sai nuna za ka yi akan dutse ko da ko babu kasa saboda me ai akan ta yake an gane da kuma kai zaman to kana rayuwa a wurin da sai shi ya za ka yi an gane ko irin mutanen da suke rayuwa irin Eskimo wurin da koyaushe a cikin gangara suke dusarsu ta gangara komai nasu na gangara su waɗannan za a ce ba za su yi taimama ba za su yi taimama an gane ko sai su yi amfani da shi wakila turaban tahira wasu malamai suka ce ana nufin turbaya mai tsarki wa alaihi shafi'i wannan ke fahimtar imamu shafi'i wannan sai nuna cewa in dai ba da turbaya ba to ba za a taimama ba to wannan kuma ainihin wato akwai kunci a cikinsa saboda akwai mutanen da su gurin da suke babu mai babu turbaya kuma wannan larura za ta iya mai za ta iya samun su kuma hukuncin ya haɗa da su an gane da haka sai su yi a inda suke kamar haka kamar kana tafiya misali ka tafi irin motocin da ba sa tsaya ai sallah kuma ga lokacin sallah zaka ce sai ka sauka ko kana da lamuni zaka sauka to kuma sai ka ce ba ka da alwala ya zaka yi abinda zaka yi wannan wurin sa'id ne bigire ne yanzu hukuncin ka hukuncin ne wanda ya rasa ruwa ya rasa ne kasar da zai yi taimama yanzu abinda zaka yi kawai sai ka daki wannan gurin da kake zaune ko kujerar gabanka ko ta bayanka ko kasanka ba sharadi ne sai ka samu wuri mai kasa ba da haka masu dauko kasa su yi taimama da ita malamai suka ce wannan bid'a ce ba taba cewa wani ya dauki kasa daga wani wuri ya kai wani wuri dan ya taimama da ita ba idan mutum ya samu kasar da zai taimama yi idan bai samu ba yi a wurin da ya samu abinda ake aka shar'anta shine wurin ya zamanto mai tsarki shine wurin ya zamanto mai tsarki an gane wa alaihi shafi'i famsahu bi wujuhikum wa aydikum ma'a al-mirfaqayn minhu sai ku fuskokin ku da hannayen ku tare da gwiwoyin hannu minhu daga ainihin wato wannan abin da kuka dauka na as-sa'id wato na wannan bigire din ko na wannan kasa din bi darbataini da bugu biyu wal ba'u lil ilsaf da yace famsahu bi wujuhikum aidikum wannan badin ta ilsaki ce bayyana da sunna annal murada isti'abul udwaini bil mashi sunna ta nuna abin da ake nufi a game gaban guda biyu da shafa ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah baya nufin isan ya muku kowanne irin kunci a cikin addini dikin wato kunci kowanne iri bima farada alaykum min alwudu daga abin da ya farlanta gare ku na daga alwala wal ghusl da wanka wa tayammumi da kuma taimama walakin yuridu li dhahirakum Allah ya shar'anta muku waɗannan hukunce hukunce ne domin ya tsarkake ku min al-ahdas daga karrai wa dhunubi da zunubai la'anna al-inqiyada yadullu ala al-iman domin jawuwa zuwa ga umarnin Allah na nuni ga imani wa yutimma ni'matahu alaykum kuma dan itika ni'ma wa yutimma ni'matahu alaykum kuma dan itika ni'mar ku akan ni'mar sa akan ku bil islami da musulunci bi bayani shara'i'id din da yin bayanin shari'o'in addini la'allakum tashkurun domin ku yi godiya gare shi ni'amahu ni'mumin da ya muku bayti bai awamiri da bin umarta umartansa wacce nabi nawahi da nisantar hanahanansa wal muhafazati ala al mawa'id da kuma kiyaye alƙaura wadanda kuka kulla tsakaninku ƴan wa masu albarka ko da lokaci yana approaching namu amma a gurguje wannan ayar ta sauka ne a shekara ta 6 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam adawa daga gazwatu banil mustalaq ana cikin tafiya sai zoban nan Aisha ko abun wuyanta sai fadi aka nemi shi aka kuma dare ne saboda haka sai aka tsaya da ta gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce to mu tsaya a ne a ganshi daga riwaya aka gani to a lokacin da suka yada zango suka zauna Umar dan Khattab ya ji ya samu Abubakar Siddiq yace ya Abubakar yace ka ga inda jikar Abu Quhafa ta tsare manzo Allah da mutane a wurin da babu ruwa ba mu da ruwa kuma gurin da muke ba ruwa ta tsare mu a nan gurin yanzu lokacin sallah ya zaya Abubakar Siddiq sai tashi sai je samu nana Aisha Allah ya kara mata yadda sai ce yanzu kika tsare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wata sarka a nan gurin sai kama ta da fada manzo Allah yana kwanci akan cinyarta ina bacci tace isa abin da ina zunguri na akwai bina tace ba dan matsayin manzon Allah ina kwanci a kanya ta bada na motsa tace amma nake motsa dan kada in motsa iji in farka haka na daure tace ita zunguri na yace sai fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya farka sai aka saukar masa da wannan aya shine sai ya zo ya karanta wa mutane ai gashi abin da ubangiji ya saukar da ayar alwala da nazi kai mama shikenan sai Umar dan Khattab Allah ya kara masa ya dace mahiya bi awwal barakatikum ya ali abubakar yace dangin abubakar wannan bai tace albarka ku ta farko ba kun dade a cikin albarka kun ga dalilin wannan abin an saukar da ni an saukar da hukuncin da ya amfani a lokacin kuma ya ci gaba da amfani har kiyama ta tashi to wannan nana Aisha kenan da mahaifinta Allah ya kara musu yadda ƴan uwa abubuwa akwai abubuwa da yawa da ya kamata mu tattauna akan su a wannan matsala ta abin da ya shafi musamman kai mama wato bugu biyu da ake cewa ai bugu biyu hadisan duk da suka zo akan maganar bugu biyu masu rauni ne da aka ce mama bugu nawa ce bugu ɗaya ce wannan shine hadisai da suka tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Ammar dan Yasir Allah ya kara masa yadda da walinsa daga cikin sahabbai sun annabi yayi taimama ne kuma ya sa yake taimama bugu daya aka shafi fuska da tafukan hannaye sannan shi asar hadisin Abdullahi dan Umar malamai sun yi sabani akan sa mafi karancin abin da za a ce shine sahihi ne mawqufi amma da'ifi ne marfu'i kuna gane da kyau ya an jingina shi zuwa ga Abdullahi dan Umar wannan zai iya zama sahihi ne amma jingina shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan kuma hadisi ne da'ifi saboda haka a nan wurin ba za a yi amfani da shi ba da haka ba bugu taimama ba bugu bi bace bugu nawa ce bugu daya to sannan sifar taimama da ina ake shafa fuska da tafukan hannaye banda bi kasangalin wannan ita ce sunna ta annabi sallallahu alaihi wasallam yayi taimama ya sa an yi an bugi fuska abin nan kasa sau daya an karkade an hure an shafi fuska an kuma shafi me tafukan hannaye kuna gane ya da kyau cewa sai an yi sau biyu wannan ba shine sunna ba inda ainihin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya taimama ba haka kuma aka yi a zamanin sa ba to sannan ainihin ita taimama sallah nawa ake iya yi da ita ai ana fada ko da ce to ka je ce daya to njuwa ko to wannan matsala ce salafiya Imam Abu Hanifa da Imam Ahmad bin Hanbal sai suka tafi akan cewa taimama tana tsayawa ne a madadin alwala dan haka mijin ka san alwalarka bata warware ba zaka yin sallah da ita ta gaba ko ba zaka iya ba to haka in ta tabbata ta imamu ka bata warware ba zaka yi me sallar gaba wadansu malamai daga cikin su akwai imam malik suka ce a an su duk sanda zaka yi alwalaka ne a zaka yi sallah inda ke mama zaka yi ka sake yi sai mama suka ce saboda ai ita kasa ce ba za ce ka rasa ta ba to kuma maganar malaman nan na farko ta fi wannan karfin hujja saboda ta tsaya ne stand up ne alwala kuna ganewa da haka abin duk da yake warware alwala shine yake warware ta kuma ba wanda yake bayan ka samu sai ka sake mai abin da kai na ibadan nan ko an faɗa sai da zai zo nabi na nan gaba shi ake magana a kai to wannan kuma hukuncin ne isa wuya tunda wannan ya tsaya ne a madadin wannan abin to tunda ya zo ba sai ya kauce ba kuna ganiya da kyau yanzu misali wannan karatun sai aka ce wani ya zauna zai yi ko alaramma da yake shi ne zai iya samun kuɗi misali wani yana zuwa ya zauna zai yi kuma sai ga alaramma ya zo sai mun ga alaramma sai alaramma kai ma zauna ka ji ko tunda bai zo sai mu ce alaramma ya zo ya zauna kuna fahimta ya zauna amma ba a fara ba sai kuma ga alaramma ya ce alaramma kai ko Allah ya baka kuɗi mun gode Allah ya saka da alheri alaramma zo ka zauna a wurin ka kuna gani ya da kyau to kamar haka ne saboda haka waɗannan abubuwan guda biyu suna mayar juna ne in wannan ya zo imai wannan ina tsayawa ne a madadinsa har sai an sami ni wancan ɗaya kun fahimta to sannan ainihin wato yin taimama ko da na ɗan yi ishara a cikin abin nan cewa da abin da ƙasa ta sauya da wani ɗan adam shi ma wannan fahimtar an gane da haka duk inda kake za ka yi mai taimama da wannan wurin kawai abin da aka shar'anta shi ne mai tsarkin gurin kuna ganewa tsarkin gurin shi ake magana amma ba wai kasar ba kawai shi Allah subhanahu wa ta'ala tumi zai da kasar da haka hadisin Ammar ɗan Yasir Allah ya ƙara masa yadda lokacin da suka yi tafiya shi da Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aika su wani abin nan sai jaraba ta same su ko ba samu ruwa ba amma ɗan Yasir sai kiyasi to ya ce idan ba samu ruwa ba a yi ma to da haka kenan tunda ban samu ruwa ba kuma ga jaki ina gani na birgima a ƙasa ni ma bari in zo yi ne in yi birgima a ƙasa saboda haka ya kwaɓe kayan zai yi ta birgima a ƙasa sai da ko'ina gaji ya shiga ƙasa ta ne ta shiga sannan ya karkata jikinsa ya sallah Umar ya ce a ni kam gaskiya ba na haka ba shi kenan suka zo sun suka ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce inna ma yakfika an taqula bi yadayka hakaza da ba amma kai ta birgima kamar yadda jaki yake yi ai kawai abin da zaka yi shine ka daki kasar da ni da hannayenka ka bubbuge ka shafa hannayenka da fuskar ka shikenan sai kai sallah to amma kuma bai ce da shi ya sake sallar ba kuna ganewa saboda haka to irin wannan kokarin da abin nan irinsa ne kawai a yanzu annabi yana nuna mana ina nuna Ammar ne Allah ba kasar yake bukata ba ko kasar yake bukata inda kasar yake bukata yanzu bai diba da yawa ba ai ya diba da yawa saboda haka wannan cewa sai an samu kasa ko turbaya ko abin da ya kama da wannan wannan kawai fahimta ce ba ruwan ta madogara wanda za a ce an dogara da ita lallai ilallah wanda za ta iya kare wannan abin nan din kawai fahimta ce an ce abin nan da haka aka ce as-sa'id kun ga wato abin nan na ubangiji kenan kaga da cewa menene fatayen mamutu ramal ko ai kaga an hada mai mutane da aiki amma sai ce fatayen mamu sa'idan bigiri to duk wani abu wanda zai sunan bigiri zai hau kan yani ya shiga ciki kuna fahimta da kyau duk wani abu da za a ce bigire ne to wannan abin ya shiga kun fahimta yanzu to Allah ya gane da mu ya dora mu akan daidai ai rubuwa sai dai mu sake karanta ta insha Allah ayar da aka karanta ta gaba sai dai mu sake karanta ta gobe sai mu abin nan alaikum assalam
Yeah.
sai yace hadisin mutane guda biyu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko suka yi tafiya suka yi sallah ko lokacin sallah sai ya zamanto bai samu ruwa ba sai suka yi taimama suka yi sallah sai kuma suka samu ruwa sai dai yi alwala isa ke sallah dai yace ni kan bazan sake ba to da aka zo suka baya manzo Allah labari sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da wanda ya rama sallar yace kai daidai shi kuma wanda bai sake din ba yace asabtar sunna kai daidai da sunna to bi gaddin nazar ko da hadisin ba ingantacce bane an gane malamin sun yi magana akan sa amma wannan ina wannan maka babu wajibcin sake mi sake sallah shine abin da muka faɗa cewa duk ibada da aka shar'anta ta wuce to dan an samu me wani yanayi ba za a ce sai an yi maimaita ta ba ka gane shikenan ta wuce eh wanda bai canza din ba shine ya daidai an gane wallahu ala tambayar in ta yanzu ce kamar irin wannan ya kamata injin nata amma idan wanda za a bari ce sai gobe to a rubuta Allah ya taimake mu ya sa mu dace taimake addinin musulunci da musulmai wa sallallahu alaihi wa sallam wa baraka ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.